العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت هدو بوتى رمضان هجر منظم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبولة اليهود أربعين دا أخي muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci Masjidul Muhajirin inda muke haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma musamman a waɗannan kwanaki a wannan dirare na wannan wata na Ramadan muna karatu cikin suratul Ma'ida mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 94 zamu tashi aya ta 95 a cikin suratul Ma'ida darasi na 33 a cikin wannan sura ina fata Allah ya samu dace amin na
da hudun na tashi ko da biyar
da nawa ne muka tsaya da oke da hudun muka tsaya da hudun za ta tashi da oke
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
الله سبحانه وتعالى يا جربي مموني da cewa kasu yi farauta idan sun shiga ihrami lokacin da suke tafiya tsakanin Madina zuwa Makka suna ganin namun daji Allah subhanahu wataala sai ya jarraba ya ga za su yi biyayya gare shi za su bi abin da yace don haka yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd Allah zai jarrabe ku da wani abu na farauta tanaluhu aydikum wa rimahukum wadda hannuwanku za su rinka riskansu cikin sauki ga suna suna kewayawa tsakaninku hakanan mashi da kuke harbawa don ku yi farauta ga sunan kusa kusa dabbobin daji a gabanku amma Allah zai jarrabe ku ne su fito su yi yawa a gabanku ya gani domin ya hana ko za ku taba ko za ku bi dokansa liya'lamu Allahu man yakhafuhu bil ghaib saboda Allah ya ƙara tabbatar da wanda yake tsoron Allah din a boye kamar yadda Allah ya ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wadanda suke tsoron Allah bil ghaib a boye shine duk inda suke Allah suke tunawa komai suka gani na su iya sabon Allah mutum zai iya ganin kuɗi ma kuma in ya dauka ba wanda zai gane amma tunanin Allah ya sani kuma Allah zai tambaye shi sai fasa wannan wannan shine yakhshawna rabbahum bil ghaib amma idan wani mutum ya ji tsoro saboda ya ga ko ta ina an tsare shi wannan da mudawa dole ya ji tsoro wannan ba wani gaibi a cikin amma shi kadan sai ya rasa ya ga dama ta samu amma ya tuna Allah ya ga cewa lalle Allah shine yakhshawna rabbahum bil ghaib shine anan Allah yake fadi da ya'lamu Allahu man yakhafu bil ghaib kamar yadda da ba'da zalik wanda bi ya ketare iyaka bayan dokar da Allah ya saukar dinnan to falahu azabun ali gare shi akwai azaba mai radadi to sai Allah ya fadi dokan dalla dalla an yi bayani akan wannan ayan darasin da ya gabata Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la taqatulu sayda wa antum hurum kar ku yadda ku kashe farauta kar ku farauci farauta wa antum hurum alhali kuna cikin ihrami yanzu doka ta zo dama Allah ce zai jarraba su zai musu wannan dokar suka shirya mu'minai suka tsaya tsayin daka doka sai doka ta zo cewa la taqatulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda duk ya kashe farauta ya farauci farauta cikin ku mu'minai muta'ammidan yana mai ganganci bayan ga aya ta sauko ta ce kar ya taba to fa jazaa'un mithlu ma qatala min an-na'am to sakamakon sa shine a zo a yi kiyasi gurgudun abun da ya kashe na farauta ya biya a namun daji a dabbobin gida wato bahimatul an'am idan misali mutum ya farauci bauna to sai ya biya da saniya in ya farauci gada sai ya biya da katuwar kinkiya don haka ko akuya ko sashiya wanda suka yi kama da wannan wanda suka yi kama da wancan don haka Allah subhanahu wataala ce fa jazaa'un mithlu ma qatala min an-na'am idan kuma babu wata dabba ta gida wanda ta kai waccar wanda ya farauta a jeji ko kuma akwai ta amma ba da ya same ta ba to sai a yi kiyasi in misali raƙumi zai biya a dabbobin gida sai ce kuɗi raƙumi nawa ne sai ce abinci da wannan idan ba zai iya sayan abinci ba to sai a yi kiyasi muddi ɗaya a raba shi biyu kuɗin wannan raƙumi muddi nawa zai saya idan zai sayi muddi 100 to sai a raba muddi 100 din kowane rabin muddi azumi rana ɗaya ne haka zai biya sakamakon farautan da yayi yana cikin ihram haka fa jaza'u mithlu ma qatala minan na'am idan mutum yana da kuɗi ya sayo dabba ya biya da saniya ko ya biya da raƙumi ko ya biya da rago ko ya biya da taure gwargwadon yadda girman dabban da ya farauta ya farauci kaman zomo ko ya farauci kaman damo zai biya da ƙananan dabbobi ya farauci matsakaita zai biya da manyan da matsakaitan dabbobi na gida in ya farauci babban dabba ta daji zai biya da manyan dabbobi na bahimatul an'am sune raƙuma ko shanu idan ba shi da kuɗin wannan to sai azumi to azumin kuma ya za a yi shine kiyasin kuɗin wannan dabbar gida ɗin da wacce zai biya da ita idan ka yi kiyasinta kuɗinta to abinci na muddi nawa zai saya to sai a yi lissafin kowane rabin muddi azumin rana ɗaya haka wannan shine abin da malamai suka tabbatar a wajen biyan wato farauta idan an yi lokacin da mutum yake cikin ihrami shine fa jaza'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adalin minku waɗanda suke ma'abuta adalci daga cikin ku su za su yi hukunci su ne za su yi kiyasi wannan dabban da ya farauta to iya gwargwadonta a wace dabba ce za ta zama irinta a gida ko kuma da za ta zama mai kiyasin namanta girmanta a gida malamai suka ce shin hada shi za a yi wannan kiyasi wasu malamai suka ce in ababin farauta da biyan bashin dabbar farauta ne wanda ya farautan don ya zama daga cikin alƙalai waɗanda suke kiyasin dabbar suka ce ba laifi a sashin malamai amma rinjayen malamai suka ce a akwai kausasuwa ba a abuna yan barisa idan ya kausasuwa mutum ya zama alƙalin kansa kaga mutum ba zai zama alƙalin kansa ba a ka'ida shine sai suka ce a ba da shi za a yi kiyasin dabbar da zai biya ba sai dai ya hukumu bihi zawa adalin min a samu waɗansu daban suna sai to yanzu dabba kaza da wane ya farauta to zai biya ne da dabba kaza ta gida don a duba in yana da halin biya ya sayo wannan dabbar ya biya in bai da hali a kiyasin kuɗinta a yi faɗi kuɗin abincin da za ta saya abincin da kuɗinta zai saya to sai a raba shi sai zama ya doshi yin azumi da wannan abun da gwargwadon wannan kuɗaɗen wato gwargwadon wannan abincin kowane muddi a raba shi biyu azumin kwana biyu ne shine yahkumu bihi zawa adalin minkum Allah ce a hadiyan balibal ka'ab idan har mutum zai ya sayo dabban da zai biya da ita ta gida na dabban da ya farauta to ya tafi da ita hadiyan balibal ka'ab sai ya je can wato harami a can za a yanka dabbar in raƙumi ne in saniya ne in rago ne in tinkiya ne akuya ne ko taure ne to sai ya tafi da shi can harami a can za a yanka a ciyar da miskinan harami su za a ba wa sadakan wannan dabba shi ne hadiyan balighal ka'aba wato ya zamanto kyauta ne Allah ya bayar hadiya ne zuwa ga wato ɗakin ka'aba ma'ana ɗakin ka'aba sansanin ɗakin ka'aba shine harami hududul haram inda ake cewa harami wato garin makka inda ake cewa harami yana da iyaka ta kowane gefe in mutum zai shiga makka akwai iyakar da zai ga cewa nan ne daga wajensa yana wajen harami da ya zo nan ya shiga harami to shine za a yanka dabbar a raba ga miskinan can au kafaratun ta'amu masakin in kuma mutum ba shi da kuɗin sayan dabba ɗin ko ba shi da dabbar to sai ya yi kafara ta hanyar ta'amu masakin ciyar da miskinai malamai suka ce miskinai nawa zai ciyar sun tafi rinjayen cewa zai ciyar da miskinai 30 to me zai ciyar da su sun tafi kan cewa rinjayen sun tafi kan cewa zai ciyar da kowane miskini muddi wasu kuma suka ce zai ciyar da kowane miskini gwargwadon abun da zai ci na wannan ini miskinai 30 a gurin wasu malamai shine za a ciyar da kowane miskini gwargwadon abincinsa na wannan ini Haka au kafaratul a'amu masakin, in babu kudin dabba kuma babu dabbar. Au adlu zalika, ko kuma fatankwacin haka, siyaman ya azumci azumi. Bashi da dabba, bashi da kudin sayan dabba. To sai a zo ayi kiyasin dama wace dabba ce zai biya da ita. To yanzu nawa ake sai da irin wannan dabba? Kin rago ne, nawa ake sai da shi yanzu? In an sai da wannan ragon kudi kaza, buhu nawa zai saya na masara ko shinkafa, abincin da mutane suke ci? To in an duba buhu biyu zai saya, to sai a ce to waɗannan buhu biyun muddi nawa ne a cikin su? To kowane muddi a raba shi biyu, nisfu mud, rabin muddi shine azumin rana ɗaya. Haka au adlu zalika siyaman, Allah ce li yazuqa wabala amrihi, Allah ya masa wannan hukuncin ne li yazuqa wabala amrihi, don ya ɗanɗani bala'in abun da ya aikata mummuna. Allah ce kar a yi farauta yi in ana cikin harami. To an yi masa wannan hukuncin ne don ya ɗanɗani abun da ya aikata mummunan aikinsa da ya aikata. Allah ce afa Allahu amma sana, Allah ya yi afuwa ga abun da ya shuɗe a baya da suka yi ta yin farauta suna cikin ihrami. Allah ya yi wannan. Amma daga yanzu tunda doka ta so, to dole a bi doka. Amma wanda ya yi kafin nan, Allah ya yi masa. Don haka wannan hukunci na Allah kenan. Allah ce wa man ada, amma wanda ya dawo ya yi bayan doka ta zo, Allah ya saukar da hukunci. Fa yantaqimullahu minhu, to Allah zai masa wato horo, Allah zai masa horo, zai kama shi ta inda baya tsammani. Wallahu azizun dhu intiqam, Allah mabuwayi ne, in ya tashi kamawa ba wanda zai kubutar da mutum. Dhu intiqam, Allah ma'abucin kama mutum ne ya horar da shi ta inda baya tsammani. Don haka wanda ya shiga hannun Allah ba mai iya kubutar da shi. Don haka Allah subhanahu wataala yake gargaɗi wa mutane, ka duba wannan akan farauta. Allah subhanahu wataala kawai yake so ya ga ya za a yi, za a bi shi ko ba za a bi shi ba. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam iyakan masu imani kenan, wanda suka samu tarbiyya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suke nan ake saukar da wahayi. Don haka da sun ji abu shikenan sun dauka. Sannan Allah yana jarraba su, so da su ne suka dace da wannan jarrabawan a wannan lokacin. Mai ana saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakankanin su, suna ganinsa, yana ganinsu, suna mu'amala da shi, yana mu'amala da su. Babu wasu al'umma tunda aka yi duniya, babu wani generation da yake da daraja irin darajar wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce khairun nasi qarni, mafi alkhairin mutane su ne ƙarnin da na rayu a cikinsu. Generation ɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikinsu suka fi kowa. To ko tun da su suka fi kowa wajen falala da daraja, to haka nan kuma dole su fi kowa jure ɗawainiya. Don haka Allah subhanahu wataala yake jarraba su da abubuwa. Da farautan suke samun abinci, to a harkan farautan in sun shiga ihrami sai aka ce bari a jarraba su. Idan mutum ya shiga ihrami yana matafi, ai ba dole ya tsaya kuma farauta ba. To amma dai in ya gani kuma ya saba, aga zai farauta. To saboda haka sai aka ce bari a jarraba su. Mutum ma'ana in ya shiga ihrami gaba ɗaya ya maida al'amarinsa ga Allah. To wanda ya shiga ihrami alama ce ma ta tashin alkiyama. Shi yasa idan mutum yana cikin ihrami, in Allah ya karɓi rayuwarsa, a cikin ihramin ake naɗe shi a je abinci. Za a yi masa wanka amma da ruwan zalla kawai, ba a wanke shi da sabulu, ba a wanke shi da turare, ba a shafa masa turare, ba za a yi masa aski ba, ba za a aske duk inda ake askewa ga wanda shi ya rasu ne ba a cikin ihrami. Saboda me haka shi yana cikin ihrami? Kuma fa innahu yub'athu yawmal qiyamati munabbiya, za a tada shi ranar tashin alkiyama yana talbiya labbaika allahumma labbaik. Don haka shi yasa ya bada kansa ga Allah gaba daya. To shi ne Allah subhanahu wataala yake jarraba su a nan don su tsaya su bi dokar Allah. Ana tacewa, ana girgizawa, sai Allah ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. Sai Allah ya ce an halatta muku saydul bahri, farautan namun ruwa, dabbobin ruwa an halatta muku, su kan za ku iya farautansu. Wa ta'amuhu, hakanan abincin kogi, menene ma'anan wa ta'amuhu malama shi fassarori da yawa akan wannan wa ta'amuhu wasu suka ce gishiri wanda kogi ke fitarwa ana daukan gishiri to ku yi tanadin wannan gishirin don amfanin ku kuna cikin ihrami ku farauci wannan gishirin ba matsala wasu malamai ko sun fassara wa ta'amuhu ana nufin dabbobin da suke rayuwa a ruwa wanda ruwa ya furzar da su sun mutu ruwa ya sun mutu sai ruwa yayi ambaliya sai ya furzo da su gefe ya koma abin sa kogi wani sai yana fito da abu gefe sai ya koma cigaba da tafiya to sai ya fito da irin wannan dabbobin suna mace to suna daga cikin ta'amuhu Allah ya halatta mu wannan an tambayi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wani daga cikin tabi'ai ya tambaye shi yace ya halatta gare mu mu ci matattun kifaye waɗanda sun mutu ne karan kansu a ruwa sai ce a kar ku ci ya koma gida sai ya dauko wannan suran yana karantawa sai iso wannan aya uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum sai ce ma'ana ta'amuhu ai duk abincin da ya fito daga ruwa hatta matattun kifaye sai ce ina wanda ya masa tambayar ya dawo gida ya da ya koma gida ya karanta ayan sai saki fitowa ya dawo sai ce aje a ce duk waɗanda suka samu dabbobin ruwa kifaye da sauransu sun mutu a gefe ya halatta gare su su ci saboda Allah ya ce wa ta'amuhu mata'an lakum naman wato abincin ruwa shine ƴan ruwa waɗanda suka rayu sai suka mutu ruwa ya furzar da su a gefe waɗannan idan kun same su halal ne gare su mata'an lakum ku ji daɗi da su wannan kyauta ne Allah ya ba ku walis sayyara kuma halat ya halatta ga matafiya al musafirun sune sayyara idan suna tafiya suka samu kifaye a mace ruwa ya zubo da su gefe ko kuma duk abin da yake rayuwa a ruwa duk abin da yake rayuwa a ruwa halal ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam yace huwa tahuru ma'uhu an hillu maitatu ruwan kogi ruwan tsarkakekke ne ko an ji kanwa kanwa za a yi dukkan nau'i na ibada ko alwala ko wankan tsarki ko menene duk za a yi da shi an hillu maitatu duk abin da ya mutu a ruwa in dai a ruwa yake rayuwa to shi ma halal ne irin su kaguwa su sauran duk dabbobin da suke rayuwa a ruwa ko wanda biyu bisa uku rayuwarsu a ruwa ne ko da sun fito waje suna rayuwa amma za ka gan su kusa da kogi can sun dan yi rami a gefe inda akwai danshi danshi akwai wasu nau'o'in dabbobi waɗanda a gefen ruwa dai za ka gan su ko da ba su tsundum a cikin ruwan suke ba amma rinjaye rayuwarsu a cikin ruwa ne to waɗannan in sun mutu kawai ya halatta a ci shi yasa kifi in kama ba sai an yanka ba yace wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma sai sake maimaitawa an haramta muku farautan barri dabbobin da suke rayuwa a doron kasa ba a cikin ruwa ba wannan kam an haramta muku ma dumtum hurma matukar kuna cikin ihrami ma dama kuna cikin ihrami to dabbobin doron kasa haramun wattaqullaha allazi ilayhi tushiru Allah ta ku ji tsoron Allah wanda gare shi za a taro idan aka duba abunan saydul bar da saydul bahr abincin bahr sun fi ba da fa'ida a jiki ga wanda yake cikin halin gajiya ko tsananin rashin lafiya ko kuma ɗawainiya wanda ya kai matsayin gajiya ta tafiya ko wahala abinda ke ya fi kawai dawo masa da jiki da kuzari babu kaman dabbobin ruwa sun fi dabbobin doro dawo masa dabbobin doron ƙasa wato sun fi dabbobin doron ƙasa dawo masa da kuzari kamar yadda a tsirrai tsirrai masu yaɗo masu ruwa a cikinsu sun fi dawowa wanda ya shiga cikin galabaita ko rashin lafiya ko galabaita na gajiya ko wani irin yanayi mutum ya yi kwalaf take yawanci waɗannan tsirrai masu yaɗo daga cikinsu akwai yaqtin ita ce bittih ita ce kankana malamai suna cewa yaqtin kamar yadda annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya bar al'umma sai ya tafi da ya je ya shiga kwale-kwale ya shiga jirgin ruwa ana tafiya da shi da aka yi ƙuri'a wani ya yi laifi ta faɗo kansa aka sake ta faɗo kansa sai ya tsunduma cikin ruwa kawai shi da kansa
to da jirgin ruwan yana yawo zai halakar da su aka ce akwai mai laifi a cikin nan ayi kuri'a a gane shi da aka yi kuri'a ta faro kansa dan ya tafi ya bar garin sa ba tare da Allah ya masa izini ba to haka shi mai laifi ne a gurin Allah to ga da yaga kawai haka sai tsunduma kawai cikin ruwa yana tsunduma sai ya tafi kawai tazarce yayi kawai sai cikin kifi kifin ya bude bakin sa kawai sai zo ya afka shi yana shiga cikin kifi a wannan lokacin ne yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تكن دهن دري دهن روى دهن تكن كيفي أما أن لا يباش دا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دوا اللي سابعه أن لا سيتنو أن لا يوانا الدوا أن لا يباش مكتانا يا كمان haka kuma duk wanda ya shiga cikin dawainiya ya ka halin kakani kai ya roki Allah ya koma ga Allah sai ya cika da wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin insha Allah Allah yana karɓar addu'a daga annabi Yunus alaihi salam ya samu wannan jarrabawa ya fada amma da ya addu'a da aka jefo shi bayan wannan kifin kawai sai ji kamar wuta ne a cikin sa sai furzo shi kawai sai gashi nan ya faɗo gefen ruwa to anan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ambatna alaihi shajaratan min yaqatin sai muka tsirar masa da bishiya min yaqatin yaqatin shine jinsin wato ƴaƴan itatuwa waɗanda suke yaɗo da su gurji gurji kiya wato yana shiga ciki kokumba din nan sannan su kankana su sauran duk waɗanda suke wannan jinsin su ne waɗanda ake ci to duk suna shiga ciki amma an fi zaben cewa bitih ita ce kankana wato Allah subhanahu wata'ala ya fito masa da shi amma wasu mafi rinjayen malamai sun tafi kan cewa kabewa kabewa ita ce Allah subhanahu wata'ala ya fito masa da shi domin kabewa ita ma tana cikin jinsin wannan to kabewa tana daga cikin abu mai dawo mutum da kuzari cikin sauki amma yanzu ana yin kabewa mako akwai kabewa to abun tana da saurin dawo mutum da kuzari a lokacin da yake cikin wato dawainiya ko gajiya ko wahala muna yara mun san ana gwatan kabewa a gida yawanci an dawo daga gona iyaye sun dawo da gona dama kwacin kabewa a kai saboda haka su suna sun san fa'idar ta wancan lokaci yanzu kuma kawai mutum yana dawa daga gona sai ya ce a masa indomi in ya kwanta sai ka daga shi dama ba komai a jikinsu ya zo ya zafta indomi kwanci ke na kar masu indomi su ce a ya kake mana haka ne saboda haka abinci mai kwaliti ma mu yanzu ba kamar muke mu'amala da shi ko ba mu san shi ba ko ba mu mu'amala da shi to da kishi za kawai kowa da dan kwayoyi a dakin kwanan sa da kwayoyi a dakin kwanan sa kana ganin mutum kamar matashi amma dogarawa yake da kwayoyi Allah ya sauke da saboda gaba daya ba a cin abincin da ya dace a ci yau kawai ana cin kame kame ne yau kuma su ne zamanin ake ganin kamar su ne daukaka nan cewa innan kame kame da lashe lashe ne eh kamar sai wanda ya kai ne yake cin su amma a wancan lokaci wanda abunan sun san abincin da in an ci abunan ka duba kabewa da kankana wacce ce asali kabewa ta fi zama asali kankana a baya-baya ta zo don haka idan ka duba littafan tafsiri da littafan lugha da littafan tafsiri waɗanda suka yi magana a kan asalin abun da aka tsirarwa annabi Yunus za ka ga cewa kabewa ne da kabewa aka tsirar masa yake ci cikin nan da nan jikinsa ya dawo to haka nan in an samu kifi akwai wanda suke da alaji ba sa cin naman kifi to banda su amma wanda yake cin naman kifi in ya shiga halin kakani kai ko gajiya ko dawainiya a ce irin mutum ya zama stress ya make shi ya fadi ba wai jinya ce ta daban ba a kawai dawainiya ce da wahalaru to naman kifi da wuri zai dawo masa da abubuwa da izinin Allah sannan a samu kabewa ko su kankana to kabewa da shi yafi ban shi ne nassin qur'ani da malamai suka fassara to anan lura da cewa Allah ya haramta saidul barri wato farautan dabbobin da suke rayuwa a doron kasa amma saboda fa'idan naman ruwa sai ce uhilla lakum saidul bahri wa ta'amuhu duk abin da yake fitowa a ruwa to shi dan adam ma gaba daya fasanta nawa ne rayuwa jikin dan adam fasanta nawa ne ruwa eh 75 ya fi 75 ya fi 75 eh scientist ai masana science masana kimiya ai mafi rinjan zuwa cewa 98% duk ruwa ne a jikin dan adam kwanan da muke magana da wani likita 98% duk ruwa ne a jikin dan adam to duk abun da zai fito daga ruwa kai tsaye yana bada fa'ida sannan ruwa ya fi bada fa'ida a jikin mutum idan aka rasa ruwa an fi shiga matsala to kaga da ke Allah ya tanada abun da ya tanada a ruwa kuma suna halin cikin tafiya duk matafi yana shiga cikin gajiya da dawainiya da wahala da yanzu da wahalan kamo na cikin ruwa da kuma waɗannan suna wucewa kawai a gabanku wanne ya fi wahalan kama na ruwan ya fi kama ya fi wahala amma sai halatta na ruwan so da fa'idansa kaga Allah shi arhamur rahimin ne ya fi kowa tausayin kowa ya fi kowa tausayin su a wannan halin da suke tafiya ta take ta ibada amma sai ya haramta musu cin naman dabban da yake doron ƙasa mai saukin samuwa kuma suka zo suna yawo a tsakankanin su mace saibin bahari ko illa lahu an halatta musu saboda ne saboda kawai Allah subhanahu wata'ala yakan duba duk abin da ka ji sai Allah ya haramta to akwai illa a cikin su duk abin da ka ce ma Allah ya halatta akwai ni'imomi da fadaloli a cikin su ko mutane su gane ko ba su gane ko su gane sashi ko ba su gane sashi to kaga anan uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara me yake tabbatar da wannan hadisin Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su sariya tinkaran wasu kafirai da suka yi ta'addanci mutum 300 ne a wannan rundunar aka sanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah shine komanda suna tafiya a jeji guzurin su ya kare yace duk ku taro abin da kuke da shi shine komanda aka taro dibino ne mafi yawa aka cinye dibino ma ya kare sai ce ku taro duk kallon dibino a taro shi aka taro kallon dibino aka rinka daka shi da dutse ya zama gari ana rarrabawa shi ma ya kare suka shiga wani hali sun yi wani kwana sai suka ga wani kifi ruwa ya jefo shi waje ya bar shi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu yace to ga arziki daga Allah bismillah suka rinka cin wannan kifin suka rinka cin wannan kifin sai da suka yi kwana 18 a guri suna cin wannan kifin bai kare ba kai kwarmin idon kifin mutane 13 suke shiga ciki su kwakulo nama mutum 13 za su taka su hau kwarmin idon kifin kage ba irin kifin namu ne yanzu ba kwarmin idon kifin mutum 13 yace sai ga mu nan mun yi kiba mun yi lafiya suka ɗebo guzuri suka dawo suka zo suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai rizqun ne razaqakumullah arziki ne Allah ya azurta ku da shi kaga sai aka ba su kifi ba a ba su wani dabban daji ba wanda namun daji ga sunan suna ta yawo amma sai aka ba su kifi saboda kifi zai ba su fa'ida da yawa kifi yana dauke da abubuwa da yawa na fa'idoji kaga suka ringa jiye da suka yi kiba suka dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani abu da kuka zo da shi ne saura mu ma mu taba yace ya rasulullahi ga saura nan sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo kawai yace to duk sahabbai a hadu kawai shi kenan don me don a nuna wa mutane irin yaddar Allah ga wannan runduna ne haka Allah subhanahu wataala da yace wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum to akwai alkhairai a cikin saydul bahr da kuma namun ruwa da kuma dabbobin ruwa da suke rayuwa a cikin ruwa shi yasa sai Allah ya fi su ba sai an yanka ba dukkan dabbobi har kaji da muke rayuwa da su sai an yanka tukunna za a ci kai in an yanka in ba a yanke jijiyan gefe da gefe na kaza ba to ma ba taimaku ba bai kamata a ci ba kuma yankan rago ya fi sauki akan yankan kaza yankan kaza akwai jijiyoyi sirara ta gefe da gefe ta kasa don kai da mutum yana yanka kaza dole sai ya kai wukansa kasa ya yanke wannan jijiyar kuma sai yayi haka da wukansa ya yanke wannan jijiyar amma in yankan rago ko saniya ne kawai da ya fasa shi kenan babu jijiya a gefe da gefe wanda ake bukatar yankan su amma na zanar kaza wannan idan jijiya da jijiya ba su yanko ba a yanka ba yawa an ci dai kaza da gashinta an ci kaza da gashinta kenan da sauran jinsin kaza yawanci wa'innan kananan tsuntsaye ɗin suna da wa'innan abubuwa amma dabbobi su kawai kai tsaye ne da an seta setin kunnensu shikenan kawai aka fasa gurin shikenan yankan su kenan to Allah subhanahu wataala sai waɗancan abu ne ƴan ruwa sai zo ba sai an yanka su to idan aka kawo su ko suna motsi aka taso a tukunya suka da fushi kenan in ma sun mutu ne maitatul bahr duk sun halatta to sai Allah subhanahu wataala ya halatta saboda fa'ida haka ashe a abinci fa'ida ake so a duba kar mutum ya zauna ya ta dura loma shi sai ya ji nauyi tukuna fa'ida ake duba idan ya samu mai fa'ida yanzu misali wani zai ɗauka sai ya ji cikinsa ya yi nauyi da zai samu zogale kawai ya ɗan ci abun nan fa'idan da zogale zai bashi yana da bambanci da wasu abubuwa da yawa da yake jin cikinsa ya yi nauyi amma mu da ke mun saba in ba mu ya ji nauyin nan ba baya bari ya fi sha'awan ya ji nauyi ya ce shi gaskiya bai karya yau sosai ba dumame kari biyu ne ko kari uku ne da kunun koko da kosai guda 20 to mun mu zo ga baka a hada su gaba daya yau ba sai ya ji nauyi a jikinsa to amma masu fa'ida shine Allah subhanahu wataala fa'ida ya tanada su a cikin dabbobin ruwa wanda kawai sai aka halatta وَحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ طَعَامُهُ دَبَّوْبِي رُوَا وَدَنْدَ سُكَوْتُ كَوْ طَعَامُهُ جِشْرِي نَرُوَا كَوْ كُمَا كَمْوَا كَوْ دُوْ أَبُنْدَ ذَا أَشْرُوَا لَكَ رُوَا يَزَمَا أَنْ يِبُوا ذِلِي دَشِي الله يا هلا تامو كنا تكين إهران مَتَاعًا لَكُمْ جِنْدَا إِنَا غَلَيْكُ كَوَا كَوْشَا دَكَ أَلَّا وَلِلسَّيَّارَ هَكَنَا مَتَفِيَا إِنْ سُنَا تَفِيَا الله يا هلا تامو وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أَمَّا أَنْ حَرَمْتَ مُكُ فَرَوْتًا دَبُّوبِنْ دَ سُكِ رَايُوَا أَ دُورُنْ قَتَا matikar kuna cikin ihram Allah ce wattaqullah duk abin da Allah yake so ya gani shine taqwallah Allah ce kar mu yi kaza ya ce kar mu yi kaza taqwallah shi zai ja mu zuwa ga kar mu taqwallah kawai shine idan kana da tsoron Allah ko kai ɗaya ne ko a garin ku ko ba a garin ku ba ko a jeji ko a gida ka san abin da Allah yake ba kyau ba ruwan ka da shi shine yace wattaqullah allazi ilayhi tuhsharun ku ji tsoron Allah wanda zuwa gare shi za a taro in kuka ci na za a taro ku kuma don a yi hisabi to sai ku ji tsoron Allah Allah ya ba mu ikon tsoro na'am
ja'ala Allahu al-ka'bata al-baita al-harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadiya wal-qalaid dhalika lit'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم
الله سبحانه وتعالى وآيو يبين wanda da yake son bayani na malaman fiqh daga dabba kaza madadinta shine kaza da sauran bayanai masu yawa a ƙarƙashin farauta wanda yake buƙatan ƙari idan ya duba tafsirin Imam Shawkani Fathul Qadir al-Jami'u bayan fainai riwayat wa diraya fi ilmi tafsir zai samu ƙarin bayani haka nan tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir akwai ƙarin bayani tafsirin Qurtubi duka sun yi dogon bayani rahimahullah Allah subhanahu wata'ala yace ja'alallahu al-ka'batal baytal harama qiyaman lin-nas. Allah subhanahu wata'ala ya sanya al-ka'ba, dakin ka'ba. Me yasa aka ambace shi al-ka'ba? Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala yace an ambace shi al-ka'ba ne saboda yana da buruzi akan sauran dukkan dakuna a duniya. Dan ce dakin Allah, kowa ya san dakin Allah, har kafirai sun san dakin Allah. Dan sai ka ambace shi al-ka'ba, duk abin da ya fito fili a cikin ɗan uwansa, to shi ana ambatonsa da ka'ba. Kaman yanda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ka'abain, gululun idon sawu din nan sunansa ka'ab, ka'abain. Me yasa aka ambace ka'abain? Ai ya fito ya dan yi wani gululu hakan nan, ya ba yadda kafa ta tafi sumil, to shi sai da yi wani gululu, don haka ake ce masa ka'ab, ka'abain kenan. Wasu malamai kuma, Imam Shawkani rahimahullah ta'ala suka ce an ce masa ka'aba ne saboda murabba ne, square ne, yana da dunguta nan da dunguta nan da dunguta nan da dunguta nan. Amma lokacin da aka gina ɗakin ka'aba, dukkan ɗakunan garuruwa, dukkan ɗakunan garin Makka mudawwara ne, wato bukka ne, ɗakuna ne haka, round, ɗakuna ne round wanda ake masa rufi kamar ɗakunan bukka, kamar ɗakunan rugaje, yawa zagaye ne kawai. Amma shi sai aka yi shi mai dungu da dungu da dungu guda hudu, square hakan nan. Saboda haka sai zamanto ake ce masa ka'aba. An ambace shi ka'aba saboda karas kasancewarsa murabba, ghayruhu na ɗakuna gaba ɗaya ba su zama ka'aba ba saboda su da abunan zagaye ne kawai suke. Allah subhanahu wata'ala ce ja'alallahu al-ka'bata, Allah ya sanya ɗakin Allah da ake ce masa ka'aba, al-baytal harama, ya zama ɗaki al-harama mai al-hurma, ɗaki ne mai al-hurma. Shi wannan ɗaki mai al-hurma da Allah subhanahu wata'ala ya yi shi, wannan ja'ala, Imam Shawkani rahimahullah ta'ala yana cewa bi ma'ana khalaqa, khalaqa Allahu al-ka'bata al-baytal harama qiyaman lin-nas. Allah subhanahu wata'ala ya halicci ka'aba asali wadda annabi Ibrahim ya gina ta, ginawa da umarnin Allah subhanahu wata'ala. To da ya gina ta, sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta ta zamanto qiyaman lin-nas. Ma'anan qiyaman lin-nas shine gurin walwalan mutane a addinance, gurin walwalan mutane a samun arzikin duniya, gurin walwalan mutane a samun security, gurin walwalan mutane a samun zaman lafiya, gurin walwalan mutane a samun nutsuwar zuciya, gurin walwala kai sai da aka lissafa duk wani nau'in jin daɗi da walwala da samun sukuni, Allah ya sanya ka'aba ya zama haka. To shi yasa ma'ana idan mutum yana gindin ɗakin ka'aba, ya kamata a ce yana cikin walwala da sauki da jin daɗi da kwanciyar hankali. In ba wani abu ko rashin lafiya ko wani abu wanda zai bijiro wa ɗan adam ba abu nan ba, amma ɗakin ka'aba asalinsa guri ne wanda Allah ya sanya shi qiyaman lin-nas. In kana neman addini, in ka je gindin ɗakin ka'aba magana ta kare, ini da kwana ba za ka gaba a ibada a wannan gurin ba. Lokacin da kuka gama za ku fita da asuba, wasu kuma lokacin za su shiga. Kuna fita tsakar dare, wasu kuma lokacin suka iso. Waɗannan suna gamawa, waɗannan suna yi, waɗannan suna tawafi, waɗancan suna sallah, waɗancan suna kaza, waɗancan suna kaza, wani suna karatun alkur'ani, wasu suna kaza. Tawafi ko yaushe yi ake, tunda aka yi wannan ɗakin kullun tawafi ake dare da rana. Sai lokacin corona ne ina tsammani tawafi ya kusa yanke, wallahi a'lam, tawafi ya kusa yanke na sallah salamata lafiya, eh bai yanke ba, ana samun ɗaiɗaiku. Amma kamar ya kusa yanke, a duk da haka dai an dai ta kokari da dai ka'idoji da dokoki, don haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi qiyaman lin-nas. Ma'ana a ɓangaren addini, in mutum ya je gurin cikan addini, haka nan a ɓangaren walwala da samun security, wa man dakhalahu kana amina, wanda duk ya shiga ɗakin Allah kana amina, in ya shigo garin Ka'aba, garin Makka, haramin Ka'aba, haramin Makka, kana amina, ya kasance cikin security. Hatta dabbobi da ake farautansu, da tsuntsaye da ake farautansu a gindin Ka'aba ba a kama su, ga tattabarunan suna zagayawa ba mai taɓa su. To da su a nan suke, su yi ƴaƴa, su yi mai, su zo suna ta yawo tsakankanin jama'a ba mai taɓa su. Bishiya ba a sare ta, inda ita ta tsiro da kanta, inda ba wata fulawa mutum ya dasa don wani ado nasa ba duk bishiyar da ta tsiro haka ake bari saboda haka ba a taranta ba a yankanta ba a komai to a shikenan kiyamar linnas washaharal harama Allah ya sanya shaharal harama shi ma kiyamar linnas wannan kiyamar linnas din washaharal harama kiyamar linnas wal hadaya kiyamar linnas wal qala'id kiyamar linnas shine abunda malamai suka tabbata mana ja'ala Allahu al-ka'bata al-baytal harama qiyaman linnas Allah ya sanya ka'aba daki gida mai alhurma ya zamanto qiyaman linnas gurin jin dadin mutane a addini da zaman lafiya da rayuwa da arziki na duniya da lahira in an je ka'aba arzikin duniya da lahira ake samu yasa Allah subhanahu wata'ala yace babu laifi gare ku za ku iya kasuwanci za ku iya kasuwanci idan kun gama aikin haji babu laifi ku yi kasuwanci saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ku nemi falala daga ubangiji ko yanzu sun kawo kaya daga wata kasa ko kuma kun kawo daga kasar ku su suna sha'awan kayan ku ko kuna sha'awan kayan su shikenan sai ku yi cinikayya wa shahral harama Allah ya sanya shahral haram malamai suka ce shahral haram ana nufin zulhijja a wani kauli kenan malaman tafsiri suka ce zulhijja domin zulhijja yana daga cikin ashhurul hurum to anan dake ana magana ne akan ka'aba a matsayin baitullahil haram sai suka ce shi washaharal harama aka kawo shi guda ɗaya washaharal harama ana nufin zulhijja shi ma zulhijja Allah ya sanya shi qiyaman linnasi saboda a lokacin zulhijja ne mutanen duniya suke shigowa gurin ɗakin Ka'aba domin yin aikin haji anan ne suke tabbatuwa wajen addini suke bautar Allah dukkan taron su gaba daya kowa Allah yake kila sannan a lokacin suke iya samun kwanciyar hankali da zumunci da haduwa da sabawa da kuma samun bunƙasar tattalin arziki a wata fassara Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala ya ce washaharal harama ana nufin jinsi والشهر الحرام بمعنى والأشهر الحرم والشهر الحرام شين ذو القعدة ذو الحجة ذو المحرم ذو رجب المضر لكي دكا أشهر الحرم الله ياسن ياسو قياما للناس ميسا سوى ذا أشهر الحرم بقى ياكي أشهر الحرم بقى بيبيا أبو بوا حتى كافري الله سبحانه وتعالى يا حرم تياسن يا أشهر الحرم kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa Allah ya halicci a shekara watanni 12 ne watanni 12 sai yake minha arba'atul hurum dhulqa'da wa dhulhijja wa al-muharram wa rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban rajab mudhar kenan to waɗannan watanni guda hudu suna cewa su ashhurul hurum wanda ba a yaƙi a cikin su to tunda ba a yaƙi a cikin su sun zama qiyaman linnasi wato sun zama gurin walwala da kuma security ga mutane in ba yaƙi a cikin su shine ja'ala Allahu al-ka'bata al-baytal harama qiyaman linnasi wa ja'ala ash-shahral harama qiyaman linnasi shahral harama ko dai zamanto zulhijja ake nufi saboda taron mahajjata da suke zuwa aikin haji ko kuma zamanto ashhurul hurum ake nufi zulqa'da zulhijja al-muharram da rajab fasaroli guda biyu wal hadiya Allah ya sanya hadiya qiyaman linnas ya zamanto shi ma gurin walwalan mutane da jin dadin mutane da samun koshin mutane domin an yanka hadiya ana rabawa miskinai yanzu a kasar Saudiya idan mutane suka bada kudaden hadiya akwai kamfanoni suna nan wanda mutum zai biya kudin hadiya ana biyan kudin alhazan ko jaha ko jihohi ko kasa a bibiya gaba daya duk za su kaɗi wannan sai a je a yanka dabbobin gaba ɗayan su na adadin wannan alhazan Saudiya tana cikin koshi alhamdulillah sai a gyara su sai a sa su a gurare ɗakuna za ka ga ɗaki ya fi kaman daga nan zuwa wancan abunan majalisin da ake abunan zuwa faɗin nan gaba daya shi wannan ɗaki kawai in aka sa raguna a ciki za ka gamsu a babban kare har su zama kankara sun kame wannan dakunan ko wani AC ne budaddu suke busa su kai dan adam ba za ka iya lekawa cikin gurin masu aiki ma yasa wasu kaya da hannayen sun sa wasu abubuwan robobi sannan azo a rinka fito da su bayan an kashe abun azo a fito da su a fito da su abuna za su iya shekara su haura shekara ba matsala tunda ba a dauke wuta yau kawai ko yaushe suna cikin sanyi kawai za a ciro su a tafiyar da su wani sai za a dora su a jiragen sama a kai su kara kasashe wanda suke da bukatun abinci wasu ana barin su kamar layya wanda ƴan Saudiya suke yi to akan ajiye su a tanade su a bubuda su ga talakawa waɗanda suke rayuwa a Saudiya daga an zo ana raba wani sai abuna a ce masu bukata su je za abunan lokacin muna dalita a can wai ta ce dalibai akwai naman miya za a iya zuwa a karba to shikenan in kaje sai a baka sungungun din rago ko wannan gashi na a bankarin sa an budo shi shikenan sai ka tafi da a daddatsa a je a zuwa a free to shikenan malamin mu to kawai shikenan sai abunan wani sai kaga irin kwalin kazan nan ake kawo a kwalin kaza kaza guda 12 ne a cikin adunkule haka tana da dudun kulen la so dai ta daga fridge kawai a baku to sai ka tabi da ta kaje ka aje a cikin fridge ana ta abunan kafin wata ya kare ka sake samun wani gongomin madara kuma irin wannan ni do katon nan ni bana ganin sa kasuwar ma bana ganin to ne ke na jiwa ban shiga kasuwa ba ya manyan yan kasuwa ina jin su suke samun su ke abunan to wannan zaka ga abu ne kawai wanda ake raba wa mutane dibino in an tashi baka sai a baka buhun ka ka zo ka aje buhun dibino irin sukari yawa ya dankare kawai babu wani komai a cikin sai sukari dibino kaga maiko yana motsi a jikin sa yawa ba irin dibino malami na'am to saboda haka Allah subhanahu wataala ce wal hadiya sai zamanto shi ma kiyaman ne linna da Allah subhanahu wataala ya halatta kenan sai zamanto idan aka soke hadiya miskine za su samu abinci sosai har a yanzu din nan za ta tanada su kaga an ɗebe su an kai kasashe da yawa duk kasar da aka daidaita da gwamnatin ta yadda saboda bukatar kasar tana cikin talauci ko wani yanayi to za a ta kaiwa kawai kasar ai ta rabawa wal qala'id qala'id sune hadayoyi waɗanda aka yi musu aka rataya musu alamar cewa su hadaya ne kamar yanzu misali in mutum ya je aikin haji in zai sayi hadayansa da kansa a can mizara kwata kwatan su da ake yankawa yana haɗe da ciki inda ake sai da raƙuma da raguna to idan mutum ya je aka yi ciniki ba sai yayi a kamfani ba kenan zai je sai abun dabban ido da ido to idan ya saya da yabiya in ya sai hadaya ce to shikenan za a kwara mata fenti a jikinta da an zuwa mata fenti duk inda ta shiga gurin ko ka za a bude kofar da aka tsare ta da ko za ta kama hanya tana tafiya kowa ya ganta sai dai kora ta har ta je ta shiga hanyar da za ta tafi a yanka ta to haka ma in raƙumi ne duk gardamar raƙumi kawai da an saye shi an daidaita aka zuba masa wannan fenti to ba mai taba shi to a wancan lokacin kuma qala'id ne za a rataya musu wasu igiya ne a wuya a jahiliya ne ba amma a jeji mutum zai ga wannan raƙumin yace kai wannan raƙumin ba ruwa na da shi raƙumin Allah ne na san ɗakin Ka'aba ake nufi da shi sai kore raƙumin ya bi hanyar Ka'aba kawai sai ya tafi amma ba ruwan kowa da shi saboda qala'id an rataya masa wannan ba to yanzu mutum ya rataya masa ba ana barin sai wanda ya raƙumi Allah ya kawo mana sauki to qala'id suma qiyaman linnas Allah subhanahu wa ta'ala yace zalika lita'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah yace zalika ay ja'alul ka'aba wannan sanya ka'aba baitul haram din والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس الله يا يمكو ني غاري غاري لي تعلموا دونك سن ان الله لله الله يعلم ما في السماوات وما في الارض يا سن ابون دكي cikin samai da kasa يا سن meye jin dadin ku يا سن meye walwalan ku يا سن meye tattalin arzikin ku وان الله كما لله الله بكل شيء عليم الله مثلي ne ga kowane abu wannan magana daya ce maimaita ta cewa dai anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ai daidai ne wa anna Allah bi kulli shay'in alim ma'ana dai Allah ya san duk abin da yake cikin sammai da kasai sai ce kuma lalle Allah ya san komai duk abin da yake cikin sammai da kasai ai duk wani abu a tsakanin sammai da kasai da cikin su da wajen su to bayan ya faɗi wannan sai ce wa annallaha bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah alimun masani ne bi kulli shay'in da kowane abu ilimu ku sani ya ku mutane annallaha shadidul iqabi lalle Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba masa yace sai ya farauci farauta ko ta halin kaka ko da yana cikin haraji ga wanda ya saba masa Allah yace kar ai kaza mutum yace sai yayi to ilimu ku sani annallaha lalle shi Allah shadidul iqabi mai tsananin ukuba don ku ji tsoron wa annallaha kuma lalle shi Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai shi yasa ya hore muku abun da ya dace hore mu ya kuma yafe muku akan abun da ya gabata haka Allah shadidul iqabi ne kuma ghafurur rahim yace maka annallaha shadidul iqab sai ka razana amma da kaji ya ce wa annallaha ghafurur rahim sai ka ji hankalinka ya kwanta tunda kana dan yin tarawihi dai dan kadan kadan haka wata kila insha Allah tunda Allah ghafurur rahim amma in ba don haka ba ai abubuwan da ake yi na kacakacan suna da yawa to amma shadidul iqab ne muna tsoron sa Allah ya kare mu daga kubas amma ghafurur rahim ne don haka muna fada illadan sa Allah ya rufe mu da rahama wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala ha ما على الرسول إلا البلاغ لو كذي أي كذي والله أعلم كاكرن تاتا أو باكرن تاتا باكرن تاتا إن شاء الله نزام تعيش والله تعالى أعلم 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 الله دسكا musamman committee da suka yi irin waɗannan ayyuka na alkhairi da kuma suke ci gaba da yi lalle wannan ayyuka muna fatan dama da wanda ya bayar da wanda ya tsaya yanzu sar yake yi yake hidimar da isar da abubuwan zuwa ga wanda suka dace duk gaba ɗaya suna cikin masu gaggawan lada da izinin Allah don haka waɗannan committee da suka tsaya suke ta wannan ayyuka gaskiya Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi kuma irin aikin yanda ya kamata kawai a zo a yi reporting wa mutane an yi an bayar da ikon Allah ba tare da sai an yi tun nuna wanda aka ba wa Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kara albarka Allah ya ba mu ikon taimakawa wannan hidima ce Allah ya ba su daman yi suke yi wa mutane don haka kowa yake da dama ya ba da gudunmawarsa ya yi sa'a ya samu waɗanda za su zaɓo waɗanda su zaɓo in mutum yana da hali ya bayar in ya bayar ga masu aiki Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya haɗa mu cikin lada Allah subhanahu wataala waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu zuriyar da aka bari marayu Allah ya musu albarka da zuriyar mu gaba ɗaya su ma Allah ya sa wa ransu na taimakawa marayu a lokacin su waɗanda suka turo wanda Malam Ibrahim da ya rasa ya wadda ita ma abunan babba wacce take da ƴaƴa Allah subhanahu wataala ya gafarta mata inna lillahi ma abuka wa lahu ma aqada wa kulli shay'in indahu bi ajalin musamma Malam Ibrahim na ga da cijo da muke tare da shi yana mun buga wayan sa a lokacin da aka ba mu labari wayan ta ki shiga mun buga ta ba sau ɗaya ba ta ki shiga lokacin ya tafi can domin wannan wato labari da ya samu na rasuwa to tunda Allah ya sa ya dawo muna ta'aziyya inna lillahi ma abuka wa lahu ma akhadha wa kulli shay'in indahu bi ajalin musamma da ya gafarta mata Allah ya yafe mata abinda ta bari a baya Allah ya musu albarka mu kuma in ta mutu Allah ya samu cika da imani waɗanda duk suka turo suke buƙatan addu'o'i Allah ya karɓi addu'o'in Allah ya biya wa kowa buƙatun sa na alkhairi a wannan wata abunda Allah yake rabawa na rahama da ƴancawa daga wuta zuwa aljanna Allah ya hada mu cikin babban rabo da mu da iyayenmu da zuriyarmu da iyalanmu Allah ya hada mu cikin jannati firdaus Allah ya samu na cikin ƴancatu a wannan wata mai albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين
baina ma'siyatik amin da'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya amin wa mat'ina allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu